الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 21 ga watan Al-Muharram shekara ta 1437, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 3 ga watan 11 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Malam, wasu malamai suke bada fatawa da cewa kamar wanda ya shiga aljanna, na ana ba su haƙƙi da kefar da mutum a kan wannan hadisi ne gaskiya ne?
A'a, ban san da shi ba. Wai dangane da wasu abubuwa guda goma wanda ake kiransu sunanul fitra, wanda daga cikinsu wato akwai shi ne tsige gashin hamata da kuma aske gashi wanda yake na gaba, wanda kasancewar bayyada cewa mumini ya wuce kwana 40 ba tare da ya gusar da waɗannan gashi da shari'a ta yi umarnin a gusar da shi. Shin wai dole ne ko ba dole ba ne? Dole ne, kar ka bari a wuce kwana 40, domin shi mumini karamci gare shi a wajen Ubangijin da ya halicce shi, yana da daraja, yana da matsayi, yana da kima. Kuma addinin musulunci addini ne wanda aka gina shi akan tsafta, shi kuma duk wata kazamta da duk wani datti bai dace da mumini ba. Barin wannan gashi ya dora akan kwana 40, wannan kazamta ce ga mumini, don haka shari'a ta yi umarnin a gusar da su. An gane ko? Wannan yana daga cikin kenan sunanul fitra, sunnoni ne na halitta ta ɗan adam kamar yadda Allah ya halicce shi. Haka Allah ya halicce wannan ɗan adam, ma'ana waɗannan abubuwa ne wanda tun can ɗan adam ba zai bar su ba su zame masa kazamta da datti. Duk wanda ka ga yana barin wannan, to ya fita daga cikin layin waɗanda suke da hankali, wanda za ka ga ya bar gashi gursusu ko ya bar farce da sauransu. Waɗannan galibi mutumin da baya cikin hayyacinsa shi ne yake barin waɗannan abubuwa su wuce ka'ida. Amma duk wanda yake cikin hankalinsa a matsayin shi na mumini, to dole ne duk wani abun da zai iya zame masa abin ki, abin kyama, wanda matsayin kazamta ne ta tare da shi, ba zai bari ba. Don haka bai ya dacewa mutum ya wuce kwana 40, kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wani misali idan raka'atul fajr ta kubce maka zaka iya rama ta kai tsaye bayan gama sallah ko kuma sai rana ta hudu ta daukaka anan kana da dama biyu ko kuma mu ce ɗaya daga cikin biyu game da rama raka'atul fajr kana iya rama ta kai tsaye bayan gama sallar asuba sannan kuma kana iya jinkirtawa sai rana ta hudu ta dan daukaka sannan ka rama gaba daya wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi na cikin sunan ibn majah an gama sallar asuba kai tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani daga cikin sahabbansa ya tashi yana sallah a lokacin da ya gama manzon Allah sai yake tambayar shi wace sallah ce kai yanzu zai ce ya rasulullahi raka'o'in da ake yi gabanin asuba su ne suka kuce mun na rama su manzon Allah bai tanka masa ba shi ko duk abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi musu ba to wannan daidai yake da ya ce a ci gaba da yi saboda baya ganin abin ki abin kyama aiki na ashayi ja bakin sa yake ne irin wannan sunna ita ce ake kiranta sunna ta kadiriyya domin akwai sunna kauliyya akwai sunna fi'liyya akwai sunna ta kadiriyya idan aka ce sunna kauliyya shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ayi kaza ko a daina kaza an gane ko akwai sunna fi'liya ma'ana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata sunna takririyya shine abinda aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma aka bashi labarin cewa an yi kaza ba tare da yayi musu ba to wannan tamkar ya ce a ci gaba da yi ne dan haka wannan sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi wace sallah ce kai yanzu ya ce ya rasulullahi raka'o'in da ake yi ne gabanin asuba suka kuce mu su ne na rama a yanzu manzon Allah bai ce masa komai ba dan haka wannan dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin rama raka'atul fajr kai tsaye bayan gama sallar asuba me muke nihi da kai tsaye bayan an salamce kayi azkar wadanda aka shar'anta mana bayan sallah sannan sai ka tashi karatu dama ta biyu shi ma hadisi ne ingantacce daga Abdullahi dan Umar shi kuma bayan rana ta hudu ta dan daukaka to a wannan lokaci zaka iya tashi karama raka'atul fajr daga nan lokaci rama ta ne har zuwa wato gushewar rana amma in rana ta gushe shikenan ta fadi na'am wajen gane da salatu duha sallar wallaha in ta wuce mutum yana iya ramawa ba maganar ramata an gane ko raka'atul fajr ita kadai ce ta samu damar da za a iya ramata sai kuma ar-rawatib ga wanda ya nace a kansu yau da gobe ita sallar wallaha farkon lokacinta shine bayan huduwar rana idan ta dan daukaka gurgudan goren mashi wannan lokacin shine farkon lokaci wanda yake na salatu duha misali rana in tana hudowa a karfe 6 to zuwa 6 da kwata lokacin wallaha yayi tare da cewa lokacin tafiyayye wanda aka fi so a yi ta a wannan lokaci shine lokacin da rana ta fara gumi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada yake cewa salatul awwabina hina tarwidul fisal manzon Allah yake cewa sallah ta masu matukar komawa ga ubangijin sultuwa manzon Allah yace hina tarwidul fisal shine sallar da take kasancewa a lokacin da ƴaƴan taguwai suka ji gumin rana suke ji gumin rana dan haka wannan hadisi yana tabbatar da lokacin da aka fi so a yi sallar isha wannan sallar wallaha shine lokacin da rana ta fara gumi yin gumi na rana yakan saba lokaci zuwa lokaci. Idan zamani ne wanda yake na rani tun 8 da rabi zuwa karfe 9 rana zaka ji ta fara gumi. Amma a lokacin sanyi wani lokaci karfe 10 ma rana ba zaka ji ta fara gumi. Kenan abin da yafi dacewa mutum yayi la'akari da lokaci. In kamar lokacin rani ne karfe 9 zuwa 10 wannan lokaci shine aka so mutum yayi sallar wallaha. Amma irin lokacin sanyi sai ka bari zuwa misali kamar 10:30 zuwa 11 ko abin da yayi gaba da haka. Dadin fa'ida karancin sallar wallaha raka'a biyu gayyata raka'a 8 kamar yanda hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa masoyi na badadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awsani bi thalathi ya gargade ni game da abubuwa guda uku cewa kada na yi wasa game da su na nace akan su yau da gobe. Daga cikin abubuwan uku manzon Allah ya ce masa wa raka'atani waqtan duha, an gane ko, da yin wato raka'a biyu a lokacin wallaha. Farko dai abin da ya ce masa wa an utira qabla an anam in yutri, wato farko ya ce masa siyamu salasati ayyam azumin kwana uku a kowane wata, siyamu salasati ayyamin min kulli shahr yin azumi uku a kowane wata. Abu na biyu ya ce wa an utira qabla an anam ya umarce ni da cewa in yutri kafin na kwanta domin ya kwanta baya farkawa sai alfajir ya keto, idan alfajir ya keto ko lokacin shafa'i da wutri ya fita. Sannan na uku shine sai ya ce wa raka'atani waqtan duha da yin raka'a biyu a lokacin wallaha. Wannan hadisi shi yake tabbatar da karancin sallar wallaha raka'a biyu, amma gayyata shine raka'a 8 kamar yanda Ummu Hani ƴar uwar Abu Dalib, wannan ƴar uwar wannan Aliyu ibn Abi Talib, wanda ita Ummu Hani iya ce ta Abu Dalib, kenan ƴar uwa ce ta Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda. Ta tafi gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a shekarar da yaje ya ci Makka da yaki. Da ta tafi ta tarar da shi yana wanka, ƴar Safatima Allah ya kara mata yadda ta kare shi da wani zani. Manzon Allah yayi sallama, da aka karbi sallama manzon Allah sai yake cewa wane ne yake sallama, sai ta ce Ummu Hani ce. Manzon Allah sai ya ce marhaban bi Ummu Hani, yace lale lale da Ummu Hani. A lokacin da ya gama wanka ya fito, Ummu Hani ita ce sai yayi salla raka'a 8 a wannan lokaci ko lokaci ne wanda yake na wallaha. Wannan hadisi shine yake tabbatar da gaya game da sallar wallaha shine raka'a 8, domin ba a taba samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora akan raka'a 8 game da sallar wallaha. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin wato bayani da malam yake mana game da wani ginshiki daga cikin ginshikan imani guda shida, shine al-imanu bil qada'i wal qadar, yin imani game da hukuncin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da al-qadarinsa. Wanda malam ya mana bayanin cewa shi imani game da al-qadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kan daraja biyu, amma kowace daraja daga cikin darajojin guda biyu ta kunshi abubuwa biyu. Wanda bayani ya gabata akan daraja ta farko wadda ta kunshi al'amurra guda biyu, wanda abubuwa ne biyu a jimilce, amma idan wato ka bi su ɗaya bayan ɗaya zaka ga sun koma hudu, su ne ake kiransu kenan maratibul imani bil qada'i wal qadar, martabobi na yin imani da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da alƙadarinsa. Wanda imani da alƙadarin Ubangiji baya tabbata, dole sai mutum ya kiyaye waɗannan al'amura guda hudu. Martaba ta farko kamar yanda bayani ya gabata, wato shine yin imani game da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani dukkan komai, wanda yake samamme da wanda yake rashashe da abinda zai iya yiwuwa da abinda ba zai yiwu ba ubangiji ta'ala ya kewaye kowa da komai da sani ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo yaya zai kasance ubangiji subhanahu wata'ala ya sani haka wanda bayani ya gabata ilimin Allah subhanahu wata'ala ilimi ne wanda yake mai fadin gaske an gane ku kogi ne wanda ba shi da gaba ilimin Allah subhanahu wata'ala ba shi da farko haka kuma ba shi da ƙarshe kamar yadda zatinsa baya da farko kuma baya da ƙarshe dan haka ilimin Allah subhanahu wata'ala jahilci bai rigaye shi ba kamar yadda mu da jahilai ne ba mu san komai ba bayan haka Allah ya sanar da mu abin da yaso ya sanar da mu kuma bayan haka zuwa wani lokaci za mu manta abin da muka sani kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun ubangijinku shine ya fito da ku daga cikin cikin uwayenku mata ba ku san komai ba wannan aya tana tabbatar da ilimin duk wata halitta to jahilci ya rigaye shi jahilci ya rigaye wannan ilimi to haka kuma zaka san wani abu zuwa wani lokaci kamanta kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila arzali al-umuri likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a to dan haka ilimin Allah jahilci bai rigaye shi ba sannan bugu da kari mantuwa ba ta riskar ubangiji subhanahu wata'ala domin ta kuru gare shi domin mantuwa sifa ce wadda take ta aibi da tawaya duk wani abu na aibi da tawaya ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkaka game da shi mu ne muke mantuwa amma ubangiji mu baya mantuwa kamar yanda yake cewa qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa ashahid la yadhillu rabbi wani abu an gane ko baya fake ma ubangiji na ko kuma ubangiji na baya fakewa game da wani abu da za a ce ga wani abu wanda Allah bai san da shi ba la yadhillu rabbi wani abu kenan bai isa bai fake ma ubangiji na a ce ga wani abu a cikin sama ko a cikin ƙasa ko abin da yake tsakankanin su a ce ga wani abu Allah bai san da shi ba wannan ya kuru ga ubangiji subhanahu wata'ala sanin Allah ya kewaye da kowa da komai kamar yanda yake inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle ubangiji ta'ala wani abu a cikin sammai bakwai ko a cikin ƙasai bakwai baya koyuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala haka ya koma fada a cikin suratu ibrahim wa ma yakhfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama dan haka kuma komai da kowa komun kankantar abu ubangiji ta'ala yana sanar da shi kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul an'am wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqulu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin ubangiji ta'ala yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi wato makullan gaibu a wajen Allah suke ma'ana shi yake banci kansa da su mafatihul ghaib manzon Allah ya fassara mana su ne ita ce ayar da Allah ya faɗa a ƙarshen suratul Luqman inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu ma za taksibu gada wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir waɗannan abubuwa biyar da Allah ya zana a cikin wannan aya su ne mafatihul ghaib sanin alkiyama yaushe ne za ta tabbata wannan ya keɓanta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala haka saukar ruwa ba wanda ya san girgijen da zai zo ya yi ruwa ko ba zai yi ba a ina zai yi ruwan wannan ya keɓanta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan wa ya'lamu ma fil arham shi kadai yake banci kansa da sanin abin da yake cikin mahaifa idan mace ta dau ciki bata san ta dauka ba ubangiji ta'ala yana sanar da cewa ta dauka sannan kuma ya san abin da yake cikin mahaifar, namiji ne ko mace ce ne, dade ne ko bi ne ko sama da haka. Haka lokacin aihe cikin ba macen da ta san ga takamiman lokacin da za ta haife ciki, ko shi likita bai sani ba, duk aune-aunen shi ba zai iya tabbatar da cewa a rana kaza a lokaci kaza mace za ta haife. Sai dai ya hashashi a ce mata jeki daga nan zuwa sati daya, an ba ta sati dai kuma ta dora wata kuma ta dawo musu, ko kuma a ce jeki daga nan zuwa sati biyu, tana hanya kafin ta iso gida naƙuda ta kama ta. To wannan ya keban daga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sanin abin da ke cikin mahaifa. Sannan sai ya ce rai bata san ba menene za ta aikata gobe. Abin da ake nihi da gadan a nan, abin da zai zo nan gaba daidai da sekon ɗaya, ba wanda ya san me zai aikata, kowa jahili ne akan haka, amma Allah yana sanar da game da haka. Shi yake kwanci kanshi da sanin abin da rai za ta aikata a gaba daidai da minti ɗaya, daidai da sekon ɗaya. Sannan ya ce kuma wa mata gari nafsun bi ayi abdin ta mu, rai bata san ba a wace ƙasa ce za ta mutu. Ka yi ta kai kawo kana, ka yi kudu, ka yi arewa, ka yi gabas, ka yi yamma, to baka san ba a ina ne Ubangiji ta'ala zai karɓi rayuwarka. Shi kaɗai yake kwanci kanshi da sanin haka. To shi ne yake cewa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, sannan yana sanar da duk abin da ke wato cikin sarari, sai ya ce wal bahri, da abin da ke cikin teku, da duk abin da yake cikin sararin ƙasa, da duk abin da yake cikin teku na halittu da itace da komai, Ubangiji ta'ala yana sanar da su, ya kididdige su. Sai ya ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ganyar itaciya bata isa ba ta faɗo ƙasa face Allah yana da sanin faɗuwar ganyen iccen. Duk iccen da ka sani ganyen shi ɗanye ko bushashshe, to ba zai faɗo ƙasa face Ubangiji ta'ala yana sanar da ganyen itaciya kaza wanda ke ƙasa kaza a gari kaza a lokaci kaza, wannan ganye zai faɗo ya zo ƙasa, sawa'an ganye ne wanda yake ɗanye ko wanda yake bushashshe. Ka diba ka ga lokacin bazara, lokacin da itace suke zubar da ganye, to duk ganyen da ka sani na icce ba zai faɗi bai je ƙasa face Allah yana sanar da haka. Shi ne ya ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, daidai da ganyen itaciya baya tsiraya face Ubangiji ta'ala yana sanar da faɗuwar ganyen. Sai ya ce wala habbatin fi zulumatil ardi, ya ce balantana ma wata ƙwaya a cikin dukwai na ƙasa, ƙwaya ta ice da za ta faɗi a cikin duhun ƙasa, ko wanda kai manomi za ka yi rami ka binne, Ubangiji ta'ala yana sanar da wannan ƙwaya wanda ta faɗa cikin ƙasa. Sai ya ce wala radibin wala yabisi, ya ce ba ɗanya ba ko busassa illa fi kitabin mubin, face yana tabbace a cikin littafi ma'abucin bayani shi ne da kuma haƙo. Wannan dole sai mun yi imani da wannan martaba ta farko, cewa sanin Allah Subhanahu wa ta'ala ya kiwaye da kowa da komai. Allah ya sani duk wani abu wanda yake samanni, da duk wani abu wanda yake rashashe, da duk wani abu wanda zai iya yiwuwa, da duk abin da ba zai yiwu ba. Ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo yaya zai kasance, Ubangiji ta'ala ya kewaye haka da sani. Dalili akan wannan martaba bayani ya gabata na daga cikin su fadar Allah Subhanahu wa ta'ala, li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, dan ku yi sani ku tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai. Sai ya ce wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, lalle Ubangiji ta'ala ya kewaye kowa da komai da sani, ma'ana babu abin da ke fake masa a cikin samai bakwai ko ƙasai bakwai, da duk abin da yake tsakankaninsu. Martaba ta biyu wadda muka wuce shine malam ya mana bayani cewa bayan Allah ya sani kowa da komai, sannan Allah ya rubuce kowa da komai, ya kididdige, ya tabbatar a cikin littafi na musamman, shine Allahul Mahfuz, kenan kitabatullahi azza wa jalla li kulli shay'in mimma huwa ka'inun ila yawmil qiyama, duk wani abu wanda zai kasance har zuwa kiyama, to gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya rubuce shi, ya kididdige shi a cikin littafi ma'abucin bayani. kamar yanda dalili akan wannan martaba shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajj alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir ubangiji ta'ala yace alam ta'lam shin baka yi sani ba anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard ubangiji ta'ala na da sanin duk abin da ke cikin samai bakwai da duk abin da ke cikin kasai bakwai inna zalika fi kitab duk wani abin da ke cikin saman bakwai da kasan bakwai yana tabbace a cikin littafi na musamman inna zalika 'ala Allah yasir kididdige halittu gaba daya waɗanda suke cikin samai da kasai a rubuce a tabbatar da su a cikin littafi abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wata'ala ba wani al'amari bane ba wanda yake na kai ruwa rana domin duk wani lamari a wajen Allah subhanahu wata'ala in yayi nihin samar da shi ko rasar da shi to yafi kyautawar ido gaggawa kamar yanda yake wa ma amruna illa wahidatun kalamihim bil basar lamarinmu idan muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi ubangiji ta'ala yace bai zaman tuba face kamar kyautawar ido ne dan haka Allah ya kididdige dukkan halittunsa ya rubuce ya tabbatar a cikin littafi wanda yake na musamman dan haka ayar da muka karanta dazu na cewa wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radmin wa la yabisin illa fi kitabim mubin ganyen itaciya danye ko busheshe bai isa ba ya fado ya kai kasa faciya tuntuna Allah ya rubuta ya tabbatar da faduwar ganyen wannan itaciya a cikin littafi na lauhul mahfuz haka kuma Allah ya koma fada wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin dukkan komai ubangiji ta'ala yace mun kididdige shi mun tabbatar da shi a cikin littafi wanda yake ma'abucin bayani komai da kowa da fasali haka kuma ya fada ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika 'ala Allah yasir ubangiji ta'ala yace ma asaba min musibatin duk wani abin da ke samuwa na musiba bai samu ba fil ardi aban kasa wala fi anfusikum ko a cikin kawunan ku ubangiji ta'ala yace illa fi kitabi face wannan musiba da ta kan samu ubangiji ta'ala yace tana tabbace a cikin littafi min qabli an nabraha kafin mu halicci halitta tuntun mun kaddara abin da zai same ta wanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta Abdullah ibn Amr ibn al-As hadisin na cikin sahihu Muslim wanda bayani ya gabata a kansa manzon Allah yake cewa kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50000 sana wa kana arshuhu ala al-ma yace ubangiji ta'ala ya rubuce duk abin da yake nihin kaddara ma bayin sa kafin ya halicci samai bakwai da kasai bakwai a lokacin da shekara 50,000 yace a lokacin nan al-arshin sa na kan ruwa kafin Allah ya halicci sama da kasa da abin da ke tsakankanin su na halittu da shekara 50,000 tuntuna Allah ya kaddara komai ya zama dan haka wannan ita ce martaba ta biyu kenan sai mun yi imani da cewa duk abinda ke cikin samai bakwai da duk abinda ke cikin kasai bakwai da abinda ya wuce da abinda ake ciki da abinda zai zo nan gaba gaba ɗaya Allah ya kididdige ya rubuce ya tabbatar a cikin littafi na Allahul Mahfuz yanzu zamu tashi gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wa amma darajatu tsaniya. Musanna cewa mataki na biyu game da yin imani da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da alƙadarinsa. Ko ka ce mataki ko ka ce matsayi shi ne ake kira da daraja kenan kowa gaba gwargwadon matsayinsa. Kenan musanna cewa daraja ta biyu daga cikin kenan darajojin yin imani da hukuncin Allah da alƙadarinsa, malam ya ce fa huwa mashi'atul lahi nafiza, wato shine yin imani game da mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala annafiza, wato wadda ta zarce a cikin kowa da kowa. An gane ko lafazin annafiza an ciro shi ne daga annufur. Idan aka ce annufur shi ne zarcewar abu ya ratsa komai, shi ne ya ce fa huwa mashi'atul lahi nafiza, wato shi ne yin imani game da mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala annafiza wadda ta zarta kowa da komai. Wa kudratuhu shamila, kuma da kudrarsa ash-shamila wadda ta haɗe kowa da komai. Lafazin ash-shamila an ciro shi ne daga ash-shumul. Ash-shumul shi ne ganewa, ya zamanto babu abin da zai fita. Kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani kowa da komai, babu wani abu wanda ke cikin sammai bakwai ko a ƙasai bakwai wanda ke fakuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala mashi'arsa ta zarta kowa da komai. Babu wani abu na halitta a cikin sammai bakwai ko a cikin ƙasai bakwai da ya isa ya aikata wani abu daidai da misqalar zarra, face Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya so da haka shi ne ya yi. Duk abin da za ka yi baka isa ba ka yi sai idan Allah ne ya so ka yi, kuma shi ne ya yi ka yi haka. An gane ko? Shi ne ya ce fa huwa mashi'atul lahi, shi ne yin imani game da mashi'ar Allah annafiza wadda take tazarta kowa da komai. Wa kudratuhu ash-shamila, kuma da kudrarsa ash-shamila wadda ta haɗe kowa da komai. Sai ya ce wa huwa al-imanu, shine yin imani bi anna ma sha Allahu kana, cewa abinda Allah ya so a cikin sammai bakwai ko a cikin ƙasai bakwai ko abinda yake tsakankanin su, wato shine yake kasancewa. Wa huwa al-imanu bi anna ma sha Allahu kana, shine kai imani ka tabbatar da cewa abinda Allah ya so yayi nihi shine yake wa kana. Wa ma lam yasha lam yakun, duk abinda Allah bai so ba bai nafata ba to babu bai isa bai kasance. Duk abinda Allah bai yi nihi ba to babu wani wanda ya isa yi, babu wani wanda ya isa ya sa yi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma Abdullahi dan Abbas, yace masa wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qadkatabahu Allahu lak qadkatabahu Allahu alayk wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qadkatabahu Allahu alayk yace yaro kai sanin cewa al'umma gaba dayanta inda za su yi hadin gwiwa mutun da aljan tun daga Adam har zuwa kiyama akan cewa sai sun cutar da kai da wani abu ko mun kankantar sa manzon Allah yace sun yi kadan su cutar da kai sai abinda Allah ya hukunta ikar da zai same ka da musiba haka yace masa kuma inda za su yi hadin gwiwa akan amfanar da kai da wani abu ko mun kankantar sa mutun da aljan tun daga Adam har zuwa kiyama manzon Allah yace lam yanfa'uka illa bi shay'in barakatahu Allahu lak sun yi kadan su amfanar da kai sai abinda Allah ya hukunta ya kaddara zaka samu na amfani kaga kenan shine dole sai mun yi imani mu tabbatar da cewa masha Allah kana abinda Allah ya so shine yake kasancewa wa ma lam yashi alam yakun duk abinda Allah bai so ba to bayan da za a yi ya kasance duk wanda ya tabbata akan haka ya samu lafiya duk abin da ya same shi na alkhairi sai ya tabbatar da cewa Allah ne ya nuface shi da haka duk abin da ya kubce masa wanda yake nihin samu idan bai samu ba sai ya tabbatar da cewa Allah ne bai nufa ba na samu kuma duk abin da ya same shi na musiba zai tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala ne ya kaddara masa idan abu ya kuskure bai same shi ba sai ya ce tun can ma dama Allah bai kaddara ba shine yace wa huwa al-iman shine yin imani bi anna ma sha Allah kana cewa abinda Allah ya so a cikin sammai bakwai ko a kasai bakwai da abinda ke tsakankanin su shine yake wa kana wa ma lam yasha duk abinda Allah bai so ba bai rufata ba lam yakun wannan abu ba yanda za a iya tabbata abu nawa bawa zai ringa fama yayi fafutuka ya kama kafar wani ya kama kafar wani yayi kaza yayi kaza amma idan Allah bai nufa ba bayan da za a yi abin ya tabbata kaga wannan kenan mashi'a ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai abinda Allah ya so yake kasancewa duk abinda Allah bai so ba to bayan da za a yi ya kasance sai ya ce wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wala sukun illa bi mashi'atillah yace kuma kai sani ka tabbatar da cewa babu wani mutsi ko kamewa a cikin sammai bakwai da kasai bakwai illa bi mashi'atillahi sai da mashi'ata Ubangiji shine yace wa annahu kai sani ka tabbatar da yanda al'amarin yake ma fis samawati babu a cikin sammai bakwai wa ma fil ardi kuma babu a cikin kasai bakwai min harakatin wani mutsi wala sukuni ko kamewa illa bi mashi'atillahi sai da mashi'ata Ubangiji baka isa baka motsa kafar ka sai idan Allah ya so ka motsa baka isa baka kame ka tsaya dan sai idan Ubangiji subhanahu wata'ala ya so haka kenan abinda muke so mu gane motsin duk wani abin da yake motsawa a cikin sammai bakwai da kasai bakwai da kamewar duk wani abin da zai iya kamewa ya nutsu a cikin saman bakwai ko kasan bakwai baya kasancewa sai da mashi'a ta Allah sai idan Allah ya so haka in kaga abu ya tsaya cak Allah ne ya so ya tsaya idan kaga abu ya motsa to Allah ne ya so ya motsa kun gane ko shine yace wa annahu lalle yanda al'amarin yake ma fis samawati babu a cikin sammai bakwai wa ma fil ardi babu a cikin kasai bakwai min harakatin wani motsin mai motsi wala sukuni ko kamewar mai kamewa illa bi mashi'atillahi sai da san Allah sai idan Allah ya so ya nufaci haka sai yace la yakunu fi mulkihi ma la yuridu abinda Allah bai nufata ba to bayan da za a iya kasance a cikin mulkin sa duk abinda Allah bai yi nihi ba bayan da za a iya kasance a cikin mulkin shi duk abinda kaga abinda muke tambaya sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su mulkin wane ne mallakar wane ne mallakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kamar yadda yake cewa lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihi mallakar sammai bakwai ta kasai bakwai ta duk abin da ke tsakankanin su na Allah ne shi kadai baya tarayya da kowa baya tarayya da komai idan muka fitar da samman bakwai da kasan bakwai da abin da ke tsakankanin su ne ya rage ba abin da ya rage to dan haka shine malam yace la yakunu fi mulkihi ma la yuridu duk abin da Allah bai yi nihi ba to bayan da za a iya kasance a cikin mulkin shi kenan a takaice babu wani abin da zai kasance a cikin sammai bakwai ko a kasai bakwai abinda Allah bai yi nihi ba sai yace wa annahu subhanahu ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji subhanahu wata'ala mai iko ne akan dukkan komai min al-mawjudat daga cikin abubuwa waɗanda suke samunmu wal ma'dumat da waɗanda suke rasasu da duk wani abu wanda yake samanne a cikin sammai bakwai ko a cikin kasai bakwai ko a cikin abin da ke tsakankanin su duk wani abu samanne da duk wani abu wanda yake rasheshe to ubangiji ta'ala mai iko ne a kansa Allah ne ku babu wani abu da yake gagarar shi kamar yadda yake wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard wani abu a cikin sammai bakwai ko a kasai bakwai bai zaman to bana gagarar ubangiji subhanahu wa ta'ala shine malam yace wa annahu subhanahu lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan dukkan komai da kowa min al-mawjudat duk wasu abu waɗanda suke samunmu wal ma'dumat da duk wasu abu waɗanda suke rasashe kaga misali yanzu halittun da ba a halicce su ba a yanzu ko kuma mu ce waɗanda ba a haife su ba a yanzu wanda sai gaba ne za su bayyana abinda zai zo gaba ubangiji ta'ala mai iko ne akan shi wanda ma babu shi a yanzu abinda babu shi a yanzu wanda a gaba ne zai samu to ubangiji ta'ala yana da iko akan shi kuma duk wani wanda yake samun mai wanda ya wuce da wanda yake rasheshe wanda ya wuce da wanda yake samun mai a yanzu ubangiji ta'ala yana da kudura akan shi kaga yanzu halittun da suka mutu tun farkon duniya har izuwa yau har izuwa kiyama abubuwa ne rasasu ubangiji ta'ala yana da iko akan su ya Allah yake faɗa a cikin suratul hajj zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir dan ku tabbata ubangiji ta'ala shine sarki wanda yake matabbacin gaskiya shine al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta kuma shi yake rayar da matacci wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan dukkan komai da kowa kaga duk matacci waɗannan rasasu ne to Allah yana da iko akan rayar da su alkiyama in an yi gusa gaba ɗayan halittu ubangiji ta'ala zai rayar da su kuma ya tara su a fili guda yanzu duk abin da suke samu ubangiji ta'ala yana da ikon da duniyar nan gaba ɗaya na dukkan halittun da suke doron ƙasa a abin da ya fi kyautawar ido gaggawa ubangiji ta'ala ya shafe su kamar ma ba a yi su ba kamar yadda ya ce walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da ubangiji ta'ala na damkar bayinsa a sababin abinda suka aikata na saba masa to da daidai da mai tafiya a ƙasa ubangiji ta'ala ba zai bari ba gaba ɗaya Allah zai shafe ƙasar da duk abinda yake kanta to dan haka duk wani abu da ka sani samun mai da duk wani abu wanda yake rasheshe ubangiji ta'ala mai iko ne a kansa shine malam sai yace fama min makhluqin yace babu wata halitta fil ardi a cikin kasai bakwai wala fis sama'i ko a cikin sammai illa Allahu khaliquhu subhanahu face ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ya halicci waɗannan halittu la khaliqa ghayruhu babu wani mahalicci in banda shi wala rabba siwahu kuma babu wani abun bauta ba sa cancanta da gaskiya in ba shi ba an gane ku a nan kenan daidai wannan gabar tuni malam ya jimulce mana waɗannan martabobi guda biyu wanda kuma suna karkashin kenan daraja ta biyu kenan martaba ta farko kenan a karkashin daraja ta biyu shine kenan al-imanu bi mashi'ati llahi nafiha fi kulli shay, yin imani game da cewa mashi'ar Allah ta zarta kowa da komai, ba wanda ya isa ya motsa a cikin sammai bakwai ko a cikin ƙasai bakwai, ba wanda ya isa ya kame ya nutsu sai da mashi'ata Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ma'ana a jumlace, babu abin da zai kasance a cikin sama ko a cikin ƙasa wato sai abin da Allah yake nihi. Dalili akan wannan martaba ayoyi sun wuce a lissafa, na daga cikin su fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, walau sha Allahu makhtalafa alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sha Allahu maqtatalu walakin Allaha yaf'alu ma yurid. Ubangiji ta'ala yace walau sha Allahu makhtalafa alladhina, Ubangiji ta'ala yace inda Allah ya so waɗanda aka ba su littafi gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ubangiji da Allah ya so da ba su saba ba. An gane ku, min ba'dihim, bayan manzannin da Allah ya turo musu, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, kuma bayan hujjoji masu girma masu gamsarwa sun zo. Sai yace walakin ikhtalafu, yace sani dai sun saba, kuma sabanin nan nasu Allah ne ya so haka. Fa minhum man amana, daga cikin su akwai wanda yayi imani ya gaskata manzanni gaba daya. Wa minhum man kafar, daga cikin su kuma akwai wanda ya yarda da wasu manzannin kuma ya kafirce ma wasu. Sai yace walau sha Allahu maqtatal, da Allah ya so ya ga dama da ba su yaki junan su ba. Sai yace walakin Allah ya faɗu ma yurid, sanin dai Allah shine yake aikata abin da yake nihi, kuma duk abin da Allah ya aikata akwai hikima a ƙarƙashin shi. Ya karjunan su da suka yi akwai hikima ta Ubangiji subhanahu wataala. Kagan yace walau sha Allahu maqtatalu, inda Allah ya so ya ga dama da ba su yaki junan su ba. To haka kuma Allah ya koma fada a cikin wannan sura, laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi famar amminsa Abu Talib ya musulunta, yana cikin hali na fitar rai, manzon Allah yana lakanta masa kalma ta la ilaha illallah, a ƙarshe ya cika akan kafirci. Manzon Allah ya samu damuwa, Ubangiji ta'ala ya turo masa saƙon laisa alayka hudahum, shiryar da jama'a. Ubangiji ta'ala ya ce ba naka bane ba, ya zaman tuba gare ka. Hidaya da ake nihi a nan ita ce wannan hidayatu tawfiq, amma bawa dace game da karbar imani, wannan abu ne wanda yake banta ga Ubangiji. Amma manzanni da mabiyansu Allah ya mallaka musu hidayatu dilala wal irshad, shirya su wata a maka bayani, a nuna maka hanya ta kwarai, a nuna maka ita ta dace ka bi, sannan a nuna maka hanya ta banza, a nuna maka dole ne in kana son ka zauna lafiya a duniya ko a makoma lahira dole ka nisanci wannan hanya. To wannan Allah ya mallaka ma manzanni, amma na'ama bawa dace yayi imani, wannan abu ne wanda yake banta da Ubangiji. Dan haka Allah ya ce masa laisa alayka hudahum, shiryar da su. Laisa alayka ba wani abu bane ba wanda yake kanka, ba naka bane, walakin Allah yahdi man yasha, sanin dai Ubangiji ta'ala shi kadai ne yake shiryar da wanda yake son shiryar da shi. Haka can Allah ya faɗa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ubangiji ta'ala ya ce masa lalle kai manzona la tahdi man ahbabta, baka iya shiryar da wanda ka so shiryuwarsa, walakin Allah yahdi man yasha, sanin dai Ubangiji ta'ala shi yake shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa, wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma shi yafi kowa sanin waɗanda suka cancanci shiriya. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya so yayi nihin ammin sai musulunta, to amma Allah bai so haka ba. Duk abinda Allah bai nihi ba, ku ba wanda ya isa ya sai, ba wanda ya isa ya sanya wannan abu ya tabbata. Haka can Ubangiji ta'ala yake cewa wa in kana kabura alayka i'rabuhum fa in istata'ta an tabtagi nafaqan fil ardi aw sulman fis sama'i fata'tiyahum bi aya walau sha'a Allahu la jama'ahum 'ala al-huda fala takunanna min al-jahili. Ubangiji ta'ala yace wa in kana kabura alayka i'rabuhum, bujire wanda mutananka suke maka in har abu ne wanda ya girmama akanka ya kuntata a cikin zuciyarka ka samu damuwa ubangiji ta'ala yace fa idastafata in zaka iya an tabbata giya nafaqan fil ardi ka nemi wata fula a cikin kasa ka shige abinda ake nihi da annafa a Hausa ita ce ake kira da fula ko kuma ka ci rami an gane ko kenan ita ce wanda Bature yake cewa tinar kenan hanya wanda ake rarike dutse a yi ta a ciki ita ce ake kira kenan annafa ubangiji ta'ala yace in har bushire wanda mutananka suka maka kana ganin abu ne yayi kunci a cikin zuciyarka ya girmama akanka ka rasa inda zaka sa kanka ubangiji ta'ala yace to kai nastafata an tabtajiya nafaqan fil ardi in har kaga zaka iya samun wata fula a cikin kasa ka shige domin ka samu lafiya game da lamarin su ubangiji ta'ala yace ka shiga aw sullaman fis samai ko kuma kana ganin cewa zaka iya taka wani tsani ka hau sama fata'ati yahum bi aya to taka tsanin ka hau sama zo musu da aya da za su yi imani ubangiji ta'ala yace walau sha Allahu la jama'ahum 'alal huda da Allah ya so ya ga dama gaba ɗayan su da ya tattara su akan shari'a abinda ka zo da shi na musulunci da haka sai Allah ya ce masa fala ta kunanna min al-jahili karka zamanto daga cikin waɗanda suka jahilci lamarin ubangijinsu anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne fa yake faɗa ma tausayin da Allah ya kimsa a cikin zuciyar shi manzon Allah ya samu kunci a rayuwarsa abin ya girmama akan shi bujire wanda mutanen shi suka masa to shi ne Allah sai yake nuna masa cewa shari'a gaba ɗayan ta a hannun shi take shi yake shiryar da wanda ya ga dama ya fitar da wanda ya ga dama in har ya iya aka ce ya nemi wata fula a cikin kasa ya shiga ya zo musu da wata aya ko ya taka wata kuranga ya hausa mai zo musu da wata aya wanda za ta sanya su yi imani sai ce walau sha Allahu la jama'ahum 'alal huda da Allah ya so ya ga dama da gaba ɗayan su ya tattara su ya hada su akan shari'a sai ce fala ta kuna ne miyar jahili haka can ubangiji ta'ala ya koma fada a cikin suratu yunus ubangiji ta'ala yake cewa walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا ياكلون ubangiji ta'ala yace walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so ya ga dama la amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk wadanda ke doran kasa na halittu gaba daya da sun yi imani ubangiji ta'ala sai ce fa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin shin yanzu kai ka isa ka tilasta mutane su zama mu'mini nan manzon Allah ake faɗa masa wai shin yanzu kai ka isa ka tilasta mutane su zama mu'mini wani yakan iya fakewa da wannan aya kamar yanda wasu suke fakewa da ita cewa kaga wannan aya ba ta nuna cewa da ƙarfin tsiya a zo a yaki mutane a ce sai sun yi musulunta ubangijin da ya shar'anta jihadi shine ya saukar da wannan aya kuma ayar malamai suka ce musamman ana magana ga waɗanda suke ahlul kitabi yahudawa da ƴan mushaw a farko ba a tilasta su akan cewa sai sun yi imani in suka yarda cewa za su bada jizya sai a dangana a karɓi jizya an gane ko kuma ayar tana nuna cewa duk abin da za ka yi duk famar da za ka yi wanda Allah bai nufa ba ya yi imani to baka isa baka sa shi ya yi imani shine abin da ayar take ne ubangiji ta Allah ya ce afa anta tukrihun nasa shin yanzu kai ne za ka iya tilasta mutane hatta ya kunu mu'mini har su zama mu'minai sai ya ce wa ma kana li nafsi ai bin saukaka ba ga wata rai an tu'mina da za ta yi imani illa bi iznillah sai da nihin Allah wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la yaqilun ubangiji ta'ala shi ke sanya datti wanda yake na kafirci ga waɗanda ba sa hankaltar inda aka sa gaba ba sa fahimtar abin da ake faɗa musu na gaskiya to haka kuma ubangiji ta'ala ya koma faɗa a cikin suratul ra'd can lokacin da wato mu'minai sukan samu damuwa akan rashin imanin wasu daga cikin jama'ar su ubangiji ta'ala yake cewa afadam yai asil ladina amanu allau yasha'ullahu lahadan nas jami'a ubangiji ta'ala yace yanzu su mu'minai ba za su yanke kauna su san da cewa inda Allah ya so shiryuwar jama'a da ya shiryar da su gaba daya. Afalam yai'asu allazina amanu allau yasha'u Allahu lahadan nas jami'a. Ubangiji ta'ala ya ce mu'minai yanzu ba za su yanke kauna su san da cewa inda Allah ya so da ya shiryar da mutane gaba daya. To dan haka wannan dole sai mun yi imani game da mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abinda Allah ya so ya nufata shi yake kasancewa. Duk abinda Allah bai so ba bai nufata ba bayan da za a yi ya kasance, sawa'an a cikin sammai bakwai ko a cikin ƙasai bakwai. To wannan kasancewar aqidar ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar da cewa dan adam yana da mashi'a, yana da nihi kamar yadda zamu iske, kamar yadda malam yayi bayani. Sannan martaba ta hudu kenan shine malam sai yake cewa fama min makhluqin fil ardi wala fis sama'i illa Allahu khaliquhu subhanahu. Yace babu wata halitta a cikin kassai ko a cikin sammai illa Allahu khaliquhu, face Allah shine ya halicci wannan halitta subhanahu, wanda ya tsarkaka game da dukkan wani aibi da duk wani tawaya. La khaliqa ghayruhu, a cikin sammai bakwai ko a kassai bakwai babu wani mahalicci banda shi. Wala rabba siwahu, kuma babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya banda shi. Kenan anan martaba ta hudu sai mun yi imanin da cewa duk halittun da suke cikin sammai bakwai da duk waɗanda suke cikin kassai bakwai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya halicce su, kuma baya tarayya da kowa. An gane ku? Duk wasu halittu kenan waɗanda suke cikin sammai bakwai da kassai bakwai gaba daya halittu ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda yake cewa Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ubangiji ta'ala shine mahaliccin dukkan komai, kuma shi mawakilci ne akan kowa da komai. Kamar yadda kuma ya faɗa a cikin suratul an'am, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulli shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim. Yace badi'us samawati wal ard shine Ubangijin da ya kage halittar sammai bakwai da kassai bakwai. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba, ta yaya za a ce yana da da alhali baya da mata, wanda da ku ta hanyar mata ake samun shi. Anna yakunu lahu walad, ta yaya za a ce Allah yana da da, wa lam takul lahu sahiba, alhali kuma baya da mata. Sai yace wa khalaqa kulli shay, kuma shine fa Ubangijin da ya halicci dukkan komai. To wanda ya halicci dukkan komai da kowa, me zai yi da da? Wanda yake bukatar kasai, wanda yake kasashe, wanda yake gajiyayye, wanda baya iya kulla ma kansa wata tsiya, wanda yake bukatar a taimaka masa, Ubangiji ta'ala kuma mawadaci ne. Baya bukatar komai a wajen kowa, kuma baya bukatar kowa da komai, baya neman agajin kowa, ya wadatu da zatinsa. Wallahu al-ghani, wallahu al-ghani wa antumul fuqara. To shine yace wa khalaqa kulli shay, shine Ubangijin da ya halicci dukkan komai, wa huwa bi kulli shay'in alim, kuma shi masani ne game da dukkan kowa da komai. Kaga shi ya halicci kowa da komai, kuma yana sane da kowa da komai. To shine anan yace, an gane ku? Dan haka kuma cin yace wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, Ubangiji ta'ala shi ya halicci ku, kuma ya halicci duk abin da kuke aikatawa na alkhairi da sharri. Sai yace fama min makhluqin fil ardi, babu wata halitta a cikin kassai wala fis sama'i ko a cikin sammai bakwai illa Allahu khaliquhu subhana, face Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ya halicci waɗannan halittu. La khaliqa ghayruhu, babu wani mahalicci in banda shi. Wala rabba siwahu, kuma babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya in banda shi. To dan haka sai yace wa ma'a zalika, yace tare da haka, faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusuli, tabbas ya umarci bayinsa cewa su yi masa biyayya, kuma su ma manzanninsa biyayya. Wana hagum amma asiyatihi, kuma ya hane su game da saba masa, kuma ya hane su cewa kar su saba ma manzanninsa. An gane ku? Shi ya halicci halittu, kuma ya ce su mai biyayya, kuma su ma manzannin shi biyayya, kuma ya ce kar su saba masa, kuma kar su saba ma manzanninsa. Dan haka can Allah ya ce mana wa ma arsalna min rasulin illa li yu'a bi iznillah, Ubangiji ta'ala ya ce ba mu taɓa turo da wani manzo daga cikin manzanninmu illa li yuba'a faci mun yi umarnin ai masa biyayya bi iznillahi da iznin Allah wanda Allah ya masa dace shine zai ma manzanni biyayya ya karbi sakon da suka zo da shi wanda Allah ya nufaci shi da tabewa shine zai bujire ma manzannin ya yi karbar sakon da suka zo da shi to dan haka kasancewar imani da alkadarin Allah baya tabbata sai in mutun yayi imanin cewa halittu gaba daya waɗanda suke cikin samai bakwai da kasai bakwai gaba daya halittu ne na Ubangiji subhanahu wataala shi ya halicce su kuma shi ya yi umarnin cewa ai masa da'a amma manzannin sa da'a to amma tare da cewa akwai daga cikin waɗanda suke kafa hujja da alkadarin Ubangiji subhanahu wataala akan cewa duk abin da mutum yayi ba shi be kawai Allah ne ya nufata da haka dan haka na akama shi da laifi ma bai ma taso ba an gane ko na akama shi da laifi ma bai ma taso ba shine kamar yanda malam zai mana bayani na waɗanda kenan su gaba daya sun tuɗe ma bawa mashi'a wato da irada cewa bawa baya da wata mashi'a baya da wata irada matsayin bawa kawai tamkar yanda ka san gashin tsuntsu a inda iska take kadawa sai inda ta rauda shi gashin tsuntsu a cikin sahara sai inda iska ta kada shi tamkar gawa a hannun mai wanke ta sai inda ya juya ta in kai aiki na da'a ba a san ka bane ba a nihin ka bane Allah ne ya tuka kai sai ya kai in saba masa kai ba kai bane ba ka saba masa a san ka da nihin ka a'a Allah ne ya sanya kai to wannan sun kuskure ma abin da yake aqidar da manzannin Allah suka zo da ita kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina mu'mini a kanta an gane ko to bayan malam yayi wannan bayani sai ya ce wa huwa subhanahu ubangiji subhanahu wataala yuhibbul muttaqina yana kaunar bayin sa wadanda suke masu tsare dokokin sa yana kaunar bayin sa almuttaqin wadanda suke masu tsare dokokin sa wadanda suke kwatanta umarnin sa abinda yace su yi suna yi bakin gurgurun iko abinda yace su daina suna dainawa domin aka ce attaqwa shine imtisalul awamir wajtinabun nawahi kwatanta umarnin ubangiji abin da yace kai kai bakin yinka abin da yace ka daina ka daina shine yace wa huwa subhanahu ubangiji subhanahu wataala yuhibbul muttaqina yana kaunar bayin sa masu tsare dokokin sa wal muhsinina da masu kyautata alakar da take tsakanin shi da su wal muqsidina da waɗanda suke masu tabbatar da adalci wayarda anil ladina amanu wa amilus salihati kuma ubangiji ta'ala yana yarda da ya amince da waɗanda suka yi imani da shi suka yi imani da manzanninsa wa amilus salihati kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai ubangiji ta'ala yana yarda da su duk waɗanda suka yi imani suka aikata na ayyuka na ƙwarai Ubangiji ta'ala yana yarda ya amince da su sai ya ce wala yuhibbul kafirin ubangiji ta'ala baya kaunar kafirai wala yarda anil qaumil fasikin kuma baya yarda ya amince game da mutane waɗanda suke marasa da'a alfasikin sune marasa da'a waɗanda ba sa biyayya ga ubangiji shine ya ce wala yuhibbul kafirin ubangiji ta'ala baya kaunar kafirai wala yarda kuma baya yarda ya amince anil qaumil fasikin game da mutane marasa da'a wala ya amuru bil fahsha'i kuma baya umarni game da aiki na alfasha an gane ku duk wani aiki mummuna ubangiji ta'ala baya umarni game da shi wala yarda li ibadihi al-kufra kuma baya yarda ya amince da kafirci game da bayinsa wala yuhibbul fasada kuma ubangiji ta'ala baya kaunar wato yada barna abin kasa malam sai ya ce wal ibadu fa'iduna haqiqatan bayin Allah akan tabbas masu aikata duk wani abin da suka aikata ne wallahu khaliqu af'alihi ubangiji ta'ala shine ya halicci ayyukansu kamar yanda shine ya halicce su shine ya halicci ayyukansu sai ya ce wal abdu in aka ce bawa huwa al-mu'min wal kafir, wato shine bawa wanda yake mu'mini kuma akwai bawa wanda yake kafir. An gane ko? Kamar yanda yake cewa wal ladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min, Ubangiji ta'ala shine ya halicce ku, daga cikin ku akwai mai imani da shi kuma akwai wanda yake mai kafirce masa. Kamar yanda yake fa minhum man amana wa minhum man kafar, daga cikin su akwai wanda yake imani sannan kuma akwai wanda yake kafirce. In aka ce bawa kenan huwal mu'min wal kafir, shine mu'mini kuma shine kafir, kenan da bawa mu'mini da mu'min da kafiri da mu'mini gaba ɗaya bayi ne na Ubangiji. Wal barru, da wanda yake mai biyayya ga Ubangijinsa. Wal fajir, da malalaci gaba ɗaya bayin Allah ne. Wal musalli was sa'im, da mai sallah da mai azumi gaba ɗaya wannan bayin Allah ne. An gane ku? To anan mai malam yake ta martani ne malam yake maidawa akan su waɗanda suka tafi akan cewa duk abin da kawai bawa yayi tuka shi ne aiki. In kaga mutum yayi sallah ba a san shi bane, ba a radin kan shi bane yayi, a Allah ne ya tuka shi ya san yayi wannan sallah. Idan kaga mutum yayi sata ko ya sha giya ko yayi kwaci ko yayi kisan kai ko yayi zina ko yayi wani ta'addanci, ba shi bane ba a san shi a nihin shi yayi, a Allah ne ya tuka shi ya sa shi yayi. Kenan saban mai sako da da'ar mai da'a gaba daya kenan ba su da wata mashi'a ta su, ba su da wata nihi na su, kawai Allah ne yake tuka su. Suka ce tamkar gashin tsuntsu ne a inda iska take kadawa sai yanda ta yi da shi, tamkar gawa a hannun mai wanke ta sai yanda ya juya ta. Su kuma bangare biyu wanda ake kiran su aljabariya, su kuma akan tabbatarwa sai suka tafi akan cewa duk abin da bawa ya aikata na kwanai ko na banza, to wannan shi ne ya aikata, ba Allah bane bai yi nufaci, haka kuma ba shi bane bai yi su. Aljabariya, kai ne ka zaba ma kanka kawai kai, ba Allah bane bai ce kai kuma ba shi bane, ba Allah bane bai yi nufaci ka, ba shi bane bai yi su. To ahlus sunna wal jama'a sai suka zaman tutsa ka tsakiya daman kamar yanda Allah ya faɗa mana, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. wannan al'umma mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma ce wasaiya, zababbar al'umma wadda bata kasa kai inda ake buƙatar ta kai kuma sannan bata wuce makadi da rawa ba. Ahlus sunna wal jama'a sun tabbatar ma da bawa mashi'a da irada, kana da nihi naka kana da mashi'a taka, illa kasancewar nihinka da sanka baya tabbata sai in Allah ya so da haka ya nufaci haka. Baka isa baka aikata aiki na da'a sai idan Allah ya so da haka, ko ka so baka iya ba sai in Allah ya so da haka. Kuma haka saban mai sako baya kasancewa sai da mashi'a ta Allah. In kaga mutum ya saba ma Allah shine ya so haka kuma shine ya nufaci haka, to amma wannan so nashi da nihin shi mai biya ne ga mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka wani barahu ya zo ya kafa ma Umar hujja, an zo da shi ya yi sata za a zartar masa da haddi, sai yake ce ma Umar ai Allah ne ya kaddara na je na yi sata. Umar zai ce masa wa ana aqau yadaka bi qada'illahi wa qadari, yace ni ma zan yanke hannunka da hukuncin Allah da alqadarin shi, shine ya kaddara cewa in kai sata in yanke ma hannunka. To dan haka kasancewar kenan anan kenan ba shine malam yace wal fa'ilu wal ibadu fa'iluna haqiqatan, yace bayi yace masu aikata duk wani abin da suke aikatawa ne haqiqatan akan tabbas su suka yi, sawa'an aiki ne na kwarai ko aiki ne na banza, amma wallahu khaliqu af'alahu, Ubangiji ta'ala shine ya halicci ayyukansu. Da wanda ya aikata alkhairi da wanda ya aikata sharri, da kai da abin da ka aikata gaba ɗaya Allah ne ya halicce. Wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, Ubangiji ta'ala shi ya halicce ku kuma shi ya halicci abin da kuke aikatawa. Kenan da alkhairi da sharri gaba ɗaya tabbas wannan za a jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, a haƙiƙa shine ya halicce, ya halicci ɗayan Adam ko kuma ce ya halicci bayansa kuma ya halicci aikin da suke aikatawa. Sai dai ta fuskar ladabi ba a jingina masa sharri sai dai alkhairi, amma da alkhairi da sharri gaba ɗaya Allah ne ya halicce su. Amma sharri Allah bai halicce shi ba saboda tsantsan sharri, ma'ana akwai hikima a ƙarƙashin halittar wannan abu. Duk wani abu na sharri da ke wakana, to akwai hikima ta Ubangiji Subhanahu wata'ala a ƙarƙashin haka. Kamar yadda yake cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Barna ta bayyana a cikin sarari da teku, amma menene sababin abin da yasa barnar ta faru? Shine ce bima kasabat aydin nas, a sababin abin da hannayen mutane ta aikata na miyagun ayyuka. Liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, dan Allah ya dandana musu hukumar sharin abin da suka aikata. Kaga hikima ta Ubangiji. Wala Allahun yarji'un, kuma dan su koma da tuba zuwa gare shi. Shine sai ya ce wala abdu huwal mu'min wal kafir, in aka ce bawa wato shine mu'mini da kafiri, wal barru da mai biyayya ga Ubangiji, wal fajiru da malalaci, wal musalli was sa'im da mai sallah da mai azumi gaba ɗaya bayi ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wali li ibadi qudratun ala a'malihim wa lahum irada, malam yace bayi wato suna da kudura akan ayyukansu, wala hun irada kuma suna da ni, in ka aikata abu kai ne ka so ka aikata, kuma kana da iko akan aikata abu. Amma wa annallaha wallahu khaliquhum, amma musan da cewa Ubangiji ta'ala shine ya halicci bayin, wa khaliqu qudratihim wa iradatihim, ko kuma wa khaliqu qudratahum wa iradatahum, kuma shine mahaliccin kudurarsu da nihinsu. Kenan bawa yana da kudura, yana da irada, amma kudurar shi da iradar shi Ubangiji ta'ala kamar yadda shine ya halicce shi, shi ya halitta masa wannan kudura, kuma shi ya halitta masa iradar. Sai ya ce wa hadhihi daraja, malam ya ce wannan matsayi min al-qadari, game da al-qadarin Ubangiji, yukadhibu biha ammatul qadariyya, malam ya ce gaba ɗayan wato to shi ne kenan. Ubangiji ta'ala ya ce liman sha'a minkum an yastaqim, wa qala ta'ala liman sha'a minkum an yastaqim, Ubangiji ta'ala ya ce na ga wanda ya so daga cikinku an yastaqim, wato ya daidaita akan tafarkin da muka yi umarni. Sai ya ce wa ma tasha'una, Ubangiji ta'ala ya ce duk wani abin da kuke so to ba zai tabbata ba illa an ya sha Allah, sai idan Allah ya so haka, rabbul alamin Ubangijin halittu. Kaga wannan aya mi take tabbatarwa? Dalili ne malam ya zo da shi akan cewa dan Adam yana aikata abu akan tabbas. An gane ko? Bawa yana aikata abu akan tabbas, kuma bawa yana da nihi, amma Allah shi ya halicci bawan, ya halicci nihin shi, ya halicci kudurar shi. Kamar yadda anan Allah ya tabbatar cewa dan Adam yana da mashi'a, kenan yana da mashi'a da irada. Don haka ya ce liman sha'a minkum an yastaqima, na ga duk wanda ya so daga cikinku ya daidaita akan tafarki na gaskiya. Sai ya ce amma wa ma tasha'una, abinda kuke so na tabbata akan gaskiya ba zai kasance ba illa an ya sha Allah, sai idan Allah ya so. Kaga ko kana son kai abu, to wannan abu ba zai tabbata ba sai idan Allah ya so da haka. Kai dan Adam kana da mashi'a, kana da nihi, amma mashi'arka da nihinka tabi'a ce li mashi'atillahi azza wa jalla, bibiya ce ga mashi'a ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Dan haka yace wa ma tasha'una, duk abin da kuke so ba zai kasance ba illa an ya sha Allah, sai idan Allah ya so, rabbul alamin Ubangijin halittu. Haka kuma ya koma fada a cikin suratul insan, wa ma tasha'una illa an ya sha Allah, inna Allaha kana aliman hakima. To shi ne malam sai ya ce wa hadhihi daraja, wannan matsayi min al-qadari, game da al-qadarin Ubangiji, yukadhibu biha ammatul qadariyya, yace gaba ɗayan al-qadariyya, jama'ar da ake kiransu al-qadariyya. An gane ko? Sai ya ce alladhina, yake ce sun ƙaryatar da wannan. Kawai in kaga dan Adam yayi abu, su waɗancan suka ce kawai tuka shi ne yake jibriya, bayyana mashi'a, bayyana nihi nashi. Waɗancan su kuma suka ce a kawai duk abin da dan adam yayi shine yayi nihi shine yaso da haka ba Allah bane bai so ba shi bane bai nufa ta shine dan haka malam yaji murce su yace wa hadhihi daraja wannan matsayi min alqadari game da alqadarin ubangiji yukadhibu biha ammatul qadariyya yace gaba ɗayan wannan jama'a da ake kiran su alqadariyya yace sun karyatar da ita alladhina sammahum annabi sallallahu alaihi wa sallama majusa hadhihi al-umma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambace su cewa su ne majusawan wannan al'umma ma'ana arnan wannan al'umma idan aka ce ba majusi kenan ba ma guje kenan idan aka ce majusi kenan shine ba ma guje wato su ne arnan wannan al'umma tare da cewa duk hadisan da suka zo akan wannan wanda ake jinginawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisai ba su inganta ba kamar hadisin da yake cewa alqadariyya majusu hadhihi al-umma wato alqadar jama'ar da ake kiran su alqadariyya sune magusawan wannan al'umma dan Allah wai yace in maridu fala tahuduhu in sun kwanta rashin lafiya kar ku je ku gaishe da su wa in matu fala tashhaduhu in sun mutu kar ku halicci jana'izar su a wata riwaya da take cikin sunani Abi Dawud daga Huzaifa Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa li kulli ummatin majusun manzon Allah yace kowace al'umma tana da arnin maguzawanta sai yace wa majusu hadhihi al'umma maguzawan wannan al'umma alladhina yaquluna la qadar wadanda suke cewa ba magana alqadari na ubangiji in kai kawai kai ne kai man mata minhum fala tashhadu janazata duk wanda ya mutu daga cikin su kar ku halicci janazarsa wa man marida minhum fala tahudu duk wanda ya kwanta rashin lafiya daga cikin su kar ku je ku gaishe da shi wa hum shi'atud dajjal kuma mabiya ne wato na dajjal ja kungiya ce ta dajjal ma'ana jama'ar sa ce wa haqqun 'ala Allahi an yulhikahum bid dajjal kuma haƙƙi ne wanda Allah ya dora ma kansa cewa in dajjal ya bayyana zai hada su gaba ɗayan su su bi shi to waɗannan hadisai dukkan su dhaifai ne ba wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya inganta daga maganganu ne na sahabbai su suka faɗa an gane ko amma ba hadisi bane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa me yasa sahabbai suka kamanta su da majusawa suka ce maguzawa saboda su maguzawa sun yi imanin cewa Allah shi yake halitta alkhairi amma wa yake halittar sharri suka ce shaydani duk wani abu wanda yake na sharri shaydani ne ya halice shi kaga anan sun yi shirka a cikin rububiyya sun tabbatar da cewa akwai wani wanda yake halitta banda Allah kamar yanda wasu su kuma wanda kwata-kwata ma ba su yi imani da ubangiji ba su a iya aqidar su duk wani alkhairi haske ne ya halice shi duk wani sharri kuma duhu ne ya halice shi to dan haka shine sai yake malam yake cewa yace alladhina wadanda sammahum annabi sallallahu alaihi wa sallama majusa hadhihi al-umma wanda manzon Allah ya ambace su cewa su ne maguzawan wannan al'umma malam yace wa yaglu fiha suna zurfafawa game da al'amarina imani da alqadarin wa yaglu fiha qawmu min ahli isbati yace wasu jama'a daga cikin ma'abuta tabbatar da alqadari wato sun zurfafa sun wuce gona da iri hatta salabul abdu qudratuhu wa ikhtiyara har ya kai sun tugewa bawa kudrar shi da zabin shi kawai wai duk abin da kai Allah ne ya tuka ka kamar yadda muka yi bayanin cewa tamkar gashin tsuntsu a inda iska take kadawa sai yanda ta yi da shi tamkar gawa a hannun mai wanke ta sai yanda ya juya ta shine yace wa yaglu fiha qawmu min ahli al-isbati wasu jama'a daga cikin masu tabbatar da alqadari sun zurfafa sun wuce makadi da rawa sun wuce a yazaki hatta salabul abdu qudratuhu wa ikhtiyara har an kai sun tube ma bawa kudrar shi da zabin sa duk abin da ya kawai sanya shi ne akai in kai sallah ko kai azumi ba kai ba kai Allah ne ya sa kai ba wani zabin ka bane ba wani nihin ka bane wanda ya je shagiya da wanda ya sata da wanda ya kwace da wanda ya kisan kai a wajen su Allah ne ya sa kai kawai ba wani zabin ka bane ba wani nihin ka bane sai yace wa yukhrijuna an afa'alillahi wa ahkamihi hukuma hawa masalihaha wato suna fitar da daga cikin ayyuka na ubangiji da hukuncensa hukuncinsa wa masalihaha da maslahohin da ubangiji ta'ala ya sanya duk wani aiki na da'a da Allah yake ma bawaye dacin ya aikata akwai hikima ta Allah wanda ya saba masa kuma akwai hikima ta Ubangiji subhanahu wataala in ka saba ma Allah to wannan akwai san ka akwai nihin ka an gane ku dan haka Allah zai kama ka da laifi me yasa saboda kai ne ka zaba ma kanka tare da cewa kuma aikin da ka aikata shi ya halice aikin amma tare da haka baya san aikin ya halici kafirci ya halici fasikanci ya halici imani amma iya abin da yake so yake kauna bayan shi sai imani da shi shi ya halici kafirci amma baya san kafirci kuma baya yarda da shi ya nufaci wasu bayan shi su kafirce masa ba dan komai ba saboda wata hikima ta shi dan insha Allah ya kamata mu daka kina a takeice mu ga abin da muke so mu gane waɗannan su ne kenan maratibul imani bil qada'i wal qadar kenan sanin Allah ya kewaye da kowa da komai sannan Allah ya rubuce kowa da komai ya tabbatar da su a cikin littafi na lauhul mahfuz sannan kuma duk wani abu a cikin sammai bakwai da kasai bakwai bai isa bai kasance sai da san Allah sai da neme shi sannan kuma gaba ɗayan halittun da suke cikin sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗayan su halittu ne na Ubangiji subhanahu wataala shine wani malami ya jibuce su yake cewa ilmu kitabatu maulana mashi'atu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin dan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك